Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Laraba, 4 ga watan Maris na shekarar 2022. A cikin shirin namu da yanzu, ku ji cewa wani jami'in dan sandan Najeriya a jihar Borno ya kashe wasu mutane 6 ciki har da sirkin sa. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an gudanar da taron shawarwari kan yadda za a samar da makamashi na zamani wanda zai takaita illolin dumamar yanayi. Kama kowace ranar Juma'a, yau ma Muhammad Awal Garba ta tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatin Amurka ta ce ana buƙatar a ji muryoyin Afirka da dama wurin yin Allah wadai da ayyukan rashin imani da Rasha ke yi a Ukraine. A wannan mako, ƙasashen Afirka da dama ne suka kada ƙuri'an goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya wurin yin Allah wadai da yaƙi da ake gwamzawa a ƙasar Ukraine da Rasha ta haddasa. Amma masana sun ce akwai yiwuwar ƙasashen Afirka ba su da ikon faɗa a ji kuma ba su da ikon kare yauci da kuma darajar Ukraine. Amurka tana son ƙasashen Afirka su yi magana sosai akan halin da Rasha ke kaiwa makwabciyarta Ukraine. Da take magana da wani ɗan jaridan yanar gizo, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Molefi ta ce Ukraine na buƙatar taimakon ƙasashen Afirka. Jami'an Ukraine sun ce dakarun Rasha sun kwace ikon tashar nukiliya mafi girma na Turai na Zaporizhzhia da ke kusa da birnin Enahoda na ƙasar Ukraine, bayan da suka yi mata lugudin wuta tare da tada gobara a wani gini da ke harabar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Ukraine ta ce ba a samu yoyo ba a tashar, kana ma'aikata na ci gaba da gudanar da aikinsu ba tare da wata matsala ba. Jami'an Ukraine sun ce ma'aikatan kashe gobara sun samu nasarar kashe gobarar da ta tashi a ma'aikatar. Enahoda birni ne mai muhimmanci wurin samar da wutar lantarki a kan kogin Dnipa mai kusan kilomita 700 kudu maso gabashin birnin Kyiv. Tashar na samar da kusan kashi 25 cikin 100 na wutar lantarki da ake amfani da shi a Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky, ya kuma samu ƙarin haske akan gobarar da ta tashi a tashar makamashin nukiliyar, a cewar wata sanarwar fadar White House ya fitar da yammacin jiya Alhamis. Gwamnatin Biden ta buƙaci dala biliyan 10 a cikin ƙarin kuɗaɗe daga majalisar dokoki domin kai taimakon jin kai kama daga batun tsaro da tattalin arziki a Ukraine da ma yankin da ke makwabtaka da ita a cikin kwanaki da makonni masu zuwa, in ji wata sanarwa da Shalanda Young, mukaddashiyar daraktan ofishin gudanar da kasafi ta sanya wa hannu. Haka zalika a jiya Alhamis, Washington ta sake ƙaƙaba wasu ƙarin takunkumai a kan makusantan shugaban Rasha Vladimir Putin. A hali da ake ciki kuma, ministocin harkokin kasashen wajen NATO sun yi taro a yau Juma'a a Brussels domin tattaunawa akan mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine, yayin da Kyiv ke kira ga kawancin yamma da su haramta shawagin jiragen sama ko kuma su bata ƙarin jiragen sama domin kare fararen hula da kuma tashoshin nukiliyarta. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi ta maimaita kira ga haramta shawagin jiragen sama tun farkon mamayar Moscow sama da mako guda, amma NATO ta yi biris da wannan kira da ka iya jefa su cikin yaƙi da Rasha mai ƙarfin nukiliya. Da take magana kafin taron a headquarters NATO a Brussels, ƙasar Lithuania ta ce za a iya saka ƙungiyar ƙawancin a cikin wannan yaƙi idan har ta yi yunkurin haramta shawagin jiragen saman. Ministar harkokin wajen Canada Malin Joly ta ce jallayi da kungiyar tsaron NATO ta ja shi ne kaucewa haifar da yakin ƙasa da ƙasa, amma ta ce ya kamata a tattauna dukkan al'amura. Wani halin ƙunar bakin wake da aka kai a kan taron masu ibada a masallacin tsiraron 'yan Shia a arewa maso gabashin Pakistan ya kashe akalla masu ibada 30, kane jikata sama da wasu 60. An kai mummunan harin ne a yau Juma'a da rana, yayin da ake sallan Juma'a a wata unguwa a tsakiyar Peshawar, babban birnin lardin Kibar Patonkwa da ke arewa maso yammacin ƙasar. Wani kakakin asibitin Lady Reddy da ke kusa da wurin da ake kira Muhammad Asim ya tabbatar da mace-macen. Ya faɗa wa manema labarai cewa sama da mutane 10 a cikin waɗanda suka ji raunin ya yi tsanani. Kane ya ce adadin waɗanda suka mutu na ci gaba da ƙaruwa. Harun Rashid shi ne babban jami'in 'yan sanda, ya kuma fada wa manema labarai cewa maharin ya isa masallacin ne a wani sanannen wuri inda ya kashe yan sanda guda biyu da suke bada tsaro a kofar masallacin kafin ya shiga ciki ya tada bama-bamai da ke jikinsa a cikin masallacin da ya cika makil da ɗaruruwan masu ibada. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. China ta yi watsi da wani rahoto da ya ce jami'an ta sun gaya wa takwarorinsu na Rasha da su jinkirta kai farmaki a kan Ukraine har sai bayan gasar Olympic ta lokacin sanyi ta Beijing. Kwararru sun ce wannan batun ya nuna cewa shugabannin China sun san cewa harin na zuwa kuma gane irin haka zai bata sunan China a kasashen yamma. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Wang Wenbin ya kira rahoton jaridar New York Times na ranar 3 ga watan Maris da labaran ƙanzon kurege. Jaridar ta rawaito wani rahoton lekin asirin kasashen yammacin duniya yana mai cewa manyan jami'an China sun faɗa wa manyan jami'an Rasha a farkon watan Fabrairu cewa kada su mamaye Ukraine kafin ƙarshen wasannin na ranar 4 zuwa ga 20 ga watan Fabrairu. An dai fara yakin ne a makon da ya wuce. Ya ce irin wannan al'ada ta karkatar da hankali da kuma sauya zargi abin kyama ne. Wang yana faɗa wani taron manema labarai da aka saba yi a jiya Alhamis. A Washington kuma mai magana da yawun ofishin jakadancin China Liu Pengyu ya ce rahoton jita-jita ne ba tare da wani tushi ba kuma ana nufin karkatar da zargi da kuma ɓata wa ƙasar China suna. A ƙarshe, sama da 'yan ƙasar Ukraine miliyan guda ne suka amce daga ƙasar cikin makon farko da Rasha ta kai mamaya a kan ƙasar a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Rahotanni sun ce ta iyakar tsakanin Ukraine da Poland nan ne 'yan gudun hijira suka fi tserewa. Birnin Lviv da ke yammacin Ukraine ya zama wata babban cibiyar da 'yan Ukraine da ke gujewa rokoki da makamai masu linzami na Rasha ke bi. Mata da yara sun bar gidajensu da mazajensu da ubanninsu da 'ya'yansu. Dole ne mazaje su tsaya a baya domin su yaƙi. Bayan kwanaki na gajiya da firgici, jirgi ya kwashe mutane zuwa kan iyaka da kuma cikin ƙasar Poland lamin lafiya.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Wasu rahotanni daga jihar Barnan Najeriya na cewa wani jami'in ɗan sanda da ke aiki a kofar gidan gwamnatin jihar Barno ya kashe mutane shida ciki har da sirikinsa. Daga Maiduguri, wakilinmu Haruna Daudabi ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wani rahotanni da ke fitowa daga jihar Borno na nuna cewa wani jami'in sanda da ke aiki a kofar gidan gwamnatin jihar Borno ya halaka mutane shida, cikin mutanen kuwa har da sarkinsa, kan zargi da yake ma wasu daga cikinsu na mu'amala da matarsa. Wannan jami'in ɗan sanda ya ance ya ɗauki bindigansa ne ya kuma tafi gida da shi, inda yake batun cewa zai halaka wani a yau, amma bai ambaci sunan mutumin ba. Sannan ya tafi wajen hutawansu a cikin kwalejin 'yan sanda da ke cikin garin Maiduguri, wanda ya buɗa ma waɗannan mutane wuta. Wannan jami'in ɗan sandari da ake kira Sajan Bello an ce ya tafi mashaye ne ɗauke da makaminsa, inda ya dinga buɗa ma waɗannan mutane har ya halaka mutane guda shida, ciki kuma har da wasu jami'an 'yan sanda ciki. Rahotanni na nuna cewa wannan jami'in ɗan sandan shi ya kai kansa ga hukuma, inda kuma aka kama shi aka rufe, sai dai jami'an sandan ba su ce komai ba. Na kuma tuntuɓar rundunar 'yan sandan jihar Borno game da wannan batu, wanda na tuntuɓi kakakin 'yan sandan wato ASP Sani Shatambaya, wanda ya amsa mini cewa a halin yanzu ba su da cikakken bayani a kai, amma shaida mini cewa abin ya wakana. Da hutunin na nuna da cewa wannan jami'in ɗan sanda na gargami a ofishin hirkutun 'yan sandan Najeriya da ke nan cikin garin Maiduguri, wanda ake batun cewa shi ya kai kansa da kansa. Na kuma sake bugawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan Najeriya ASP Sani Shatambaya, sai dai ba daga wayan ba, wanda alamu ke nuni ne cewa wannan lamari ya kai gare su, sai dai kawai wata nuku-duku da ake kokarin yi. Har ila yau rahotannin na nuna da cewa ya sha kai kukansa wajen hukumomi game da cewa shi ya gaji da irin mu'amala da waɗannan jami'in 'yan sanda suke yi da matansa, wanda kuma ya sha shaida wa hukumomi hakan, amma babu matakin da hukumar ta ɗauka. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi, za mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar. Kungiyar Kodaye da haɗin gwiwar cibiyar bunƙasa ayyukan samar da makamashi a nahiyar Afirka CISAO AI sun shirya taro da nufin tattaro shawarwarin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi a wannan lokaci da ƙasashen Afirka ke neman hanyoyin maye guraben injin samar da makamashi da tashoshin da ke amfani da hasken rana a matsayin wani bangare na matakan takaita illolin dumamar yanayi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Shilamu ne Barma ya aika mana ƙarin bayani.
Samar da wadatar makamashi kuma akan farashi mai sauki da dai bangare ya karfafa matakan kare muhalli daga illolin da canjin yanayi ya haddasa wa duniya a yau. Buri ne da a shekarun baya-bayan nan kasashen Afirka suka kudure aniyar cimma don samar da cigaba mai dorewa. Mafarin wannan taro na canza yawo a tsakanin ƙwararru a fannin makamashi da jami'an kare haƙƙin jama'a don duba ta inda za a bullowa wannan yunkuri. Ƙwararrai akan sha'anin makamashin zamani, Professor Albert Wright na daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro.
Les énergies renouvelables se présentent comme une option efficace pour lutter contre la pauvreté.
Yace makamashin zamani wani abu ne da ke da matukar muhimmanci wajen yaƙi da talauci a karkara, wanda kuma ke taimakawa a samu ci gaba mai dorewa. Sannan hanya ce ta samar da wuta cikin tsafta, wanda kuma akan iya samun ta dare da rana. Amfani da makamashin zamani wata hanya ce ta samar da aikin yi ga jama'ar cikin gida. Wani alfanu na daban game da irin wannan makamashi shine rage karfin tururin da ke gurɓata muhalli.
Le faible impact de nuisance sur l'environnement des systèmes à énergie renouvelable.
Rashin zamanantar da hanyoyin samar da makamashi musamman wutar lantarki wata matsala ce da jami'an kare haƙƙin mabukata suka jima suna jan hankulan hukumomi a kanta a nan Niger. Shugaban kungiyar ADDC Wadata Muhammad Nuri na cewa wannan taro dama ce ta ba da shawarwarin da za su kai ga samun mafita.
A dokokinmu akwai abin da ake cewa 'yanci na samun muhalli ingantacce. Da abin makamashin da zai kawo wa gurɓatar muhalli ko ya kawo gurɓatar yanayi ba a yi mamara ba sosai da shi. Makamashi mai inganci wanda bayya da matsala akan muhalli mai tsafta dole ne mu yi maraba da shi don mu ƙara gaita jama'a a yi amfani da irin wannan fasaha ta samun makamashi wanda batta da matsala akan mali, batta da matsala akan lahiyar mu, bashi da matsala akan dabbobi, bashi da matsala akan kowa.
Tsohon ministan makamashi Alhaji Rabiu Hassan Yari da ke cikin waɗanda aka gayyato domin ba da gudunmuwa ya yi na'am da wannan yunkuri na ƙasashen Afirka.
Zahin ranar nan arziki ne babba da Allah ba mu, amma muna wargi da shi. To don haka ne aka ce ya kamata a motsa mutane mu gani ko ina cikin Afirka ko ina akwai hasken rana, inda ƙasashen ma Turawa inda ba su da ranar sosai suna unhwani kware da shi, to ya kamata mu ma mu halka mu yi unhwani da wannan abu. Akwai na iska, akwai na ruwa, su ma suna ba da duka makamashi sosai.
Jamhuriyar Nijar mai yawan jama'a miliyan 22 na sayan wutar lantarki daga Najeriya, ko da yake ƙasar ta mallaki wasu tashoshin samar da wutar lantarki da injin, duk da cewa wani ɗan ƙasar ta Nijar Professor Abdulmunin Jofa ne ya fara gano hanyar samar da wutar lantarki da hasken rana. Yunkurin gina madatsar ruwa a ƙauyen Kandashi na jihar Tilaberi da nufin samar da wuta ya citira yau shekaru sama da 40. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Har yanzu dai ana cigaba da gwamnatin fada da kuma kai manyan hale-hale a bangaren yan awali magajin garin Ikondititi da Tawagasa su rasa rayuwarsu sanadiyar taka wata nakiya da suka yi waɗanda yan awali masu ɗauke da bindiga suka dasa musu a kan hanyar mota, anda ayar motocin suke yi wa magajin garin rakiyar gwano. Cikin waɗanda suka rasa rayuwarsu har da zaratan sojojin ƙasar jamhuriyar kamar na biyar na hira da waɗansu yan wannan bangaren wanda kuka ce sake yi sunansu domin matsalar tsaro.
Alhamdulillahi Malam Awal, kasan wannan al'amarin da yake gudana a ƙasanmu nan ya ta da hankali matuƙa na al'umma. To yau nan dai akwai abin da ya faru a can Ikondititi. Su waɗannan mugayen mutanen sun dasa nakiya a hanya, bayan sun dasa nan she suka fiskanci lokacin da shi gwamnatin wannan jihar ɗin zai wuce da tawagarsa. To yanzu she ya tarwatsar da su, to suka rasa rayukansu. To kaga wannan irin abubuwan da dama can babu a cikin irin yakin nan, dasa shi irin bumabuman nan a hanya. To yanzu ne aka shiga irin waɗannan al'amura.
Ga duka al'amu sun samu sabon salo kenan wajen hallaka al'umma. To wace shawara zaka ba wa kasar jamhuriyar kamar wajen ganin cewa ta dakile wannan al'amura kare ba zuwa cikin kasar da muke da?
Eh, shawaran da zan ba ma gwamnati shine a tambaye al'umma, don yanzu al'umma su ne idon gwamnati don su fallasa waɗanda suke waɗannan ayyukan ɗin, Malam Muhammadu. Don gwamnati shi kadai ba zai iya waɗannan ayyukan ba, don al'umma sun san waye suke irin waɗannan, to su riƙa tona asirin waɗannan. Kaga kuma gwamnati a nan ƙasan Kamerun, mu ɗan Kamerun, to gwamnati ba zai iya ɗaukan makami ya je harhardi mutane ba, don ina ɗauka duka ƴaƴayensa ne, ba ka gane ba. Shi yasa kaga ba buɗe wuta, ba ba da izini a buɗe wuta ba, don ana ɗauka dai ƴan gida ɗaya ne, ba baƙi ba ne da suka kama na hari daga wani ƙasa. To shine da namu bakin da na gwamnati, muna roƙon al'umman wajen duk wanda aka gan shi dai a fallasa shi. Mun san dai yawanci ana fallasa su, to masu waɗanda suke wannan wajen ba su a magana, to amma a nemi dai a fallasa shi, ko kuma waɗannan mutanen su dage kansa. Idan an dage kansa dai, to za ka ga wannan jihan ɗin mutanen ba za su riƙa yin waɗannan abubuwan ba.
Shi ma wannan malami ga launi ba jiyau ba ga abin da ya ce.
To kamar ni mazaunin wannan guri, abinda idanuna yake gani cikin shekaru 5 zuwa 6, ta gaskiya gwamnati bai samu nasara yanda ake so ba.
Me yasa kace gwamnati bai samu nasara
ba? Domin har yanzu su waɗannan ƴan aware ba su aje makamai ba, suna ci gaba da garkuwa da ƴan adam da kisan gilla, har yanzu da tsayar da harkoki a daidai waɗannan yankuna.
To ya kake ganin sojojin gwamnati ba sa zama ne a inda aka aje su domin su kare al'umma?
To kamar yadda idanunmu yake gani, to wani lokaci muna ganin su da rashin ƙwazo, ko kuma rashin tafiyar da aikin yadda ya kamata. Don kamar waɗansu wurare ana ganin su ƴan ta'adda a gefe guda, kuma a can wani ɓangare kuma ana ganin sojoji. To aikin din mu ba ma gane yadda yake tafiya.
Ya harkokin kasuwanci da kuma ko kuma karatu da sauransu yana gudana?
To a wannan yankin da na fito, gabaki ɗaya dukkan makarantun gwamnati ƴan aware sun hana. Illa dai makarantu masu zaman kansu, su ma sai sun je sun ga waɗannan.
An ba su cin hanci?
An ba su cin hanci, sun ba da izini cewa buɗe makaranta, amma ba za a da sharuɗoɗinsu, kuma ba za a sa kayan makaranta ba, kuma dai kamar linye national
taken kasa
yawa, to wannan kuma babu shi, babu duk wani wasane.
Fatanka da wannan gwamnati ta kamar?
To fatana dai su ƙara ƙwazo, kuma dai manyansu na can ya wunde su daɗa sa ido, su ga waɗanda suka sa a filin daga irin aikin da suke yi.
Haka zalika Amir Fala Haji a garin can shi kan ya ce a gaskiya akwai matsala, domin a wannan garin nasu kan iyaka yake da jihar da ake gwamza Kazamin Fada, domin yan gumi hijira suna kwararowa a cikin garin nasu domin neman tsira da rayuwarsu. Ga yadda hirarta mu ta kaya,
yan gumi hijira sun yi mana yawa a ƙasa, abin da yasa abinci ya yi tsada, su kuma suke saya, daga ka gaya musu kuɗin cirewa suke su saya babu tayawa. Daga nan kuma ba wannan kawai ba, komai da komai sun sai ya yi ƙarfi, kuma abin da ya kawo duk wannan sha'ani, akwai munafinci a ciki, akwai mutane a ciki, akwai mutane a waje. Shi yasa duk zancen nan yake tafiya tuntuni, banda haka da gwamnati ya shawo kaukan abu.
To yanzu a jiya ce gwamnati ta gaza na wannan matsaloli da yake faruwa, me kake gani ta ɓangaren jami'an tsaron ƙasar Kamaru? Abin ya fi ƙarfinsu ne su ma?
Abin bai fi ƙarfinsu ba. Ba su a so ya ƙare, domin suna cin amfanin wannan abin. Domin kullum manya-manyan nan kuɗi suke karɓa, ƙananan ma ke turawa da filin daga, su kuma suna nan suna ta irga kuɗi.
To tun da yake ana ci gaba da kirga kudi. Yanzu kai wani shawara zaka ba wa gwamnatin kasar Kamaru da kuma al'umman kasar baki daya wajen ganin cewa an dinke wannan baraka?
To banda dai mai kasa yayi kokari yayi magana da jan ido. Inda yayi magana da jan ido wani gina maganan zai yi sanyi.
Baka ga kaman dan shugaban kasar ya kwashe shekaru da dama bane a doron kasa yana dumfala shekaru 100. Baka shi sa abin ya fi karfin sa ba?
Hakan din ne. Domin magana kam ya fi karfin sa. In ya sauka ma daga kujeran maganan nan zai kare. Domin wanda zai dauka ba zai yadda ba.
Shugaban kasar Kamaru ya kama waɗanda suka fata da kayar baya kaman su Ayub Sese. Ba ka ga cewa idan ya sako su wannan abin zai za iya samun sauki ba?
Ko ya sako su abin ba zai yi sauki ba, domin akwai cibiyoyin su ta kasashen Turai annan jijiyan abin yake. Su suke mara musu baya, domin suna da dabaru dewa daga makamai yake shigowa, kuɗi yake shigowa, duk shi sa mutanen jijin nan suka gagara bari.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
Bin shari'a ba
walle walle wala ta dauke ka ba kariya magana goba ba mu newa idan mu ne yau magana goba ba mu newa ina mugunta domin ba za ta kai mu ga ciwa dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shi ne ba
walle walle mana ta dauke ka ba kariya kariya idan mune magana goba ba mure ba
idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa mai karewa ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka zaka gani fa san wala kiri ba za ya kyale zalunci ba
walle mana ta dauki kama kariya kariya yau ne magana goba ba mune ba mutum ma magunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba kurin sa kawai shi ya tara arziki dan zamba raba waɗansu da sana'ar su baki shi ba
walle
madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice.
Yana gabda kammala kwanzararinsa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru cikin watan mai zuwa nan, sai dai waɗansu 'yan ƙasar hakan ba, domin yanzu haka a mai gurbin koci da tsohon kaftin ƙasar jamhuriyar Kamaru Son Bahara Ahmadu Ajijo, tsohon ɗan kunnen kafa ne a ƙasar ta Kamaru, ga abin da ya ce.
Mu ma abin ya ba mu mamaki, wallahi da aka ce an canja antrenor. Asu mu kan ba mu ga abin da ya ba mu ga mun san yin aiki sosai, kuma a halin ma ya kai Kamaru har zuwa Zen Plus, yanzu a ce an cire shi. Kuma akwai kofin duniya da ake da bayan nan da 24 ga watan Mars nan za a yi nan da Kirkusimen, kuma yanzu an cire shi haka abu bai yi ba. To mun ji an ci an ba ma Son Bahana kuma mu a wajen mu to an fara bashi ne April to anan ma bai nuna kwazo ba an muka je abin aka cire mu wata kamaru kuma yanzu an dauka an bashi to mun ba mu san me yake wucewa ba saboda haka mu a tsammani mu da Oman bi yake kenan shine a shugaban konsai sa muna zaman za bashi a nemo ko patin mu ma hada su so tafiyar mana da yake
ga gasancin kofin zakarin kasar Faransa kuma wanda club din na ta samu shigewa zuwa zagaye na karshe anda ta yi bata ta Aljam yayi mana karin hasi kan wannan tagomashida ta samu
eh to gaskiya nan ta ba da mamaki kasai yanzu da fiyar magana da nake maka yau shekara 22 kenan nan ta bata je kofi ba to yanzu gashi ta je kofi saboda haka gari kai fetu kai ta yi kawai kowa ya fito yana murna saboda nan da ta nuna cewa eh tunda kombuware ya dauki wannan ekibe yana tafiyar da su ba sai sun da ki Paris Saint-Germain ba su ko zai zuwa sun cire Monaco a kofi don wallahi suna da kokari da gaske saboda haka ni kan alawa gani na ga kofin nan ma inda suna da sa'a su fito dauka kawai
kai kana ganin cewa wannan zu Nantes za ta kai da daukan wannan kofi
eh za ta iya ba sai tana da mazaje da za su iya yin wannan ɗan wasa tana da shi su da Nice ne tana da ɗan wasan da za su iya daukan wannan kofi ne
amma a wurin garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida awal garba yanzu kuma sai labarai a takaice
takaice gwamnatin Amurka ta ce ana buƙatar a jamhuriyoyin Afirka da dama wurin yin Allah wadai da ayyukan rashin imani da Rasha ke yi a Ukraine a wannan mako ƙasashen Afirka da dama ne suka kada ƙuri'an goyon bayan majalisar ɗinkin duniya wurin yin Allah wadai da yaƙi da ake gwabzawa a ƙasar Ukraine da Rasha ta haddasa amma masana sun ce akwai yiwuwar ƙasashen Afirka ba su da ikon faɗa a ji kuma ba su da ikon kare yauci da kuma darajar Ukraine Amurka tana son kasashen Afirka su yi magana sosai akan halin da Rasha ke kaiwa makwabciyarta Ukraine. A hali da ake ciki kuma, ministocin harkokin kasashen wajen NATO sun yi taro a yau Juma'a a Brussels domin tattaunawa akan mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine, yayin da Kyiv ke kira ga ƙawancen yamma da su haramta shawagin jiragen sama ko kuma su bata ƙarin jiragen sama domin kare fararen hula da kuma tashoshin nukiliyar ta. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi ta maimaita kira ga haramta shawagin jiragen sama tun farkon mamayar Moscow sama da mako guda amma NATO ta yi biris da wannan kira da ka iya jefa su cikin yaki da Rasha mai ƙarfin nukiliya a ƙarshe wani halin ƙunar bakin wake da aka kai akan taron masu ibada a masallacin tsirarun 'yan Shi'a a arewa maso gabashin Pakistan ya kashe akalla masu ibada 30 kanin jikata sama da wasu 60 An kai mummunan harin ne a yau Juma'a da rana yayin da ake sallan Juma'a a wata unguwa a tsakiyar Peshawar babban birnin lardin Kibar Patunkwa da ke arewa maso yammacin kasar. Wani kakakin asibitin Lady Reddy da ke kusa da wurin da ake kira Muhammad Asim ya tabbatar da mace-macen ya faɗa wa manema labarai cewa sama da mutane 10 a cikin waɗanda suka ji raunin ya yi tsanani. Kane ya ce adadin waɗanda suka mutu na ci gaba da ƙaruwa. Harun Rashid shine babban jami'in 'yan sanda ya kuma faɗa wa manema labarai cewa maharin ya isa masallacin ne a wani sanannen wuri inda ya kashe 'yan sanda guda 2 da suke bada tsaro a kofar masallacin kafin ya shiga ciki ya tada bama-bamai da ke jikinsa a cikin masallacin da ya cika makil da ɗaruruwan masu ibada.
To mun ba sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu ne yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julia Discretion da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.